A yayin wani bikin musamman da aka gudanar a cibiyar ajiyar kayayyakin sojoji da ke birnin Yamai ne, jakadan Amurka RPV taka ya damƙa wa hukumomin tsaron Nijar wannan tallafi da ya hada da motocin soja da ɗakin tamfol na ajiyar kayan soja, wanda aka kiyasta cewa darajar su ta kai miliyan guda na dalar Amurka a matsayin wani bangare na gudunmuwar da Amurka ke bayarwa domin ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Alhaji Idi Barawu, ya yi ƙarin bayani.
Wannan tallafi na gwamnatin Amurka yana cikin jerin gudunmuwar da gwamnatin Amurka ke kawo ma sojojin Nijar a cikin yaƙi da Nijar take yi da ayyukan ta'addanci na Boko Haram ne, na waɗannan ƙungiyoyi masu kaifin kishin addinin Musulunci ne a yammacin ƙasar Nijar, cewa da iyaka da Mali da Burkina Faso da ma arewacin Nijar. Waɗannan da kuka gani motoci irin na sufurin kayan sojoji, cewa da kayan aiki ne da su kan kansu sojoji idan za su kai kansu ko za a kai su a hilin daga, maye-maye motoci guda goma.
Da yake karɓar makullan waɗannan motoci, ministan tsaron ƙasar Nijar Farfesa Isu Katambe ya yaba da wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka, domin a cewarsa abu ne da zai taimaka wa sojojin ƙasar ta Nijar a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci.
Muna son mu yi ma ƙasar Amurka godiya da wannan tallafi da suka kawo mana, domin wannan gwagwarmaya da muka yi da 'yan ta'adda, kuma ƙoƙarin da suka kawo mana da yawa ne. Ku da kanku kun ji jawabin da ya haɗu ƙoƙarin da sun ka kawo mana tun da an kawo wannan gwagwarmaya. Muna son mu yi musu godiya. Motoci na ɗaukar soji na, kuma ana iya ɗaukar kaya ciki. A kowace mota tana iya ɗaukar soji a waje 20, kuma in kaya na za a sa ana iya sa a waje 6. Wancan waɗannan motocin goma sun yi mana babban magazin inda za mu gyara motoci, inda za mu sa test da tashi da sauransu. Mun ba da tare da ambasadar ɗin Itazini, yanzu sauran aiki ba namu na bane sojin.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.